sami tasliya yawa ta tasalla bi kada ai shine kana neman lallashi kana samun wato sakewa da nutsuwa da kwanciyar hankali saboda wannan abu mu'mini imanin da yake da shi na cewa zai Abu Jahal din ba ta musulunta bayan ubanta ya rasu an fahimci wannan Aliyu yana santa kaga zai aure ta ya zama cewa ta yi zaman kishi ita da ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin yayi masa girma har ya hau mumbari ya faɗi wannan magana kun ga ashe idan da waɗanda suke sukan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tsarkake Ali daga komai mu ma muna tsarkake shi daga komai yauwa amma ba ma'asumi bane kamar yadda Abubakar Umar sauran su duk ba ma'asumai bane suna karanta irin waɗannan hadisan ba da fuskar adalci ba ba dan haka ba mu da muna yin haka da sai a ce me gashi nan Ali ya jawo ran manzon Allah ya baci ko ba haka bane idan da Umar ne wannan da yanzu an tsitsi ne masa a wurin masu irin wancan tunanin to amma ba za kai a matsayinka na musulmi mai bin Qur'ani da sunna da karantarwa mai kyau ba za ka yi irin wannan tunanin ba Aliyu radiyallahu anhu ba zai nufi ya cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kusa ko alama haka nan sauran sahabbai don haka ba niyyarsa ba kenan amma tunaninsa wannan abu ba matsala ya je ya nemi ƴar Abu Jahl tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya so shikenan kun ga ba ai ba kun ga dan haka ba za a ce akwai wani mugun nufi a zuciyar Ali ba yau amma asalin wannan hadisin kuji sababin fadarsa dan haka har wanda zai zo ya ce to gashi nan Annabi ya ce Fatima bid'atun minni to amma saboda wannan hadisin suna hujja da shi sosai yana ba su sha'awa in suna son su taba wanda duk yayi magana akan Fatima ko kuma ana so a kafirta Abubakar cewa ya hana ta gado to sai a kawo ai gashi nan duk wanda ya bata mata ne ya bata wa Annabin Allah rai haka ake kawo to amma kuma ba a fadin sababin hadisi yau ayi karatu Allah ya taimake mu ina ne muke sai yake cewa yawwa walau kanat min al-ashirati al-aqrabin koda wannan ran da za ake so a ce ta a taimake ta a tsare ta daga azaba ko wata musiba koda tana cikin dangi wato makusanta shay'an ko wani abu ba za ta yi mata ba la kabiran wala saghiran la babba ko karami ba za ta taimaka ba wani rai ne ma'ana da zai amfanar da kai ka ce kai kana da wani ranar tashin alkiyama wannan nan saboda alaka ta jini ko kuma saboda kai kake yadda da cewa mutumin kirki ne ya kai matsayi a wurin Allah yadda zai iya tsare Allah daga azabarka mun fahimci wannan daga yi maka azaba to wannan shi yake Allah madauki yake faɗa a nan gurin cewa wannan abun tunani ne kake a duniya to ka cire shi ka nemi sababi tsakaninka da ubangijinka kai imani da shi kai imani da manzansa kai aikin da ya umarce ka ka hani daga abin da Allah madaukake ya haka wannan shine zai sa shiga aljanna in ya zama yar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sayyidatu nisa'il ahli aljanna kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirata Fatima in ya zama ya gaya mata wannan kun ga dai dama wannan fadakarwa ce da take nufin sauran al'umma tunda har ya bata wannan bishara cewa za ta shugabanci ƴan matan aljanna to kaga ashe kenan wannan fadin an fade shi ne domin kada wani daga cikin mu ma yayi tsammani zai kama wani mutumi ko salihi ko annabi tun a nan duniya yace shine zai masa wani abu saboda kashin kansa kawai ko alaka ta jini ko kuma saboda yana ga yayi masa wata da'a wanda zaka yi wa da'a da'arsa kuma ita ce da'a ta Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai man yuti'ir rasula mai faqad ata Allah shi kadai ke da wannan hakkin duk duniya ba wanda za a ce in kai masa da'a kamar ka yi da'a ga Allah sai idan da'arsa ta dace da da'a ga Allah waɗannan zaka iya jin wannan magana daidai shi kuma ko a ce idan ka kai kyautata ma iyayenka kaman ka bi Allah in kai da'a ga shugabanni da'a ne ga Allah ma'ana saboda umarnin nasu lokacin da ya dace da umarnin Allah to idan ka bi shine ka ake nufi da wancan yawa ba amma ba ana nufin matsayin su ya kai matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ko manzo sallallahu alaihi wa sallama ba to Allah ya samu dace sai yake cewa wa innama yanfa'ul insana amaluhu alladhi qaddama abinda zai amfani dan adam ranar tashin kiyama shine aikin sa da ya aikata me ka aikata yauwa ka aikata aikin alheri sai ka samu sakamakon sa ce wala yuqbalu minha ita wannan rai din la yuqbalu minha shafa'atu li ahad baza a nemi ai baza a karbi wani ceto daga wannan ran zuwa ga wani dan adam ba a ce wani mutum yazo ya ce ya Allah ni zan ceci wani gani nazo a bani ceton wani to yace Allah madauke fada baza a karba ba mun gane zancen zan mana magana yanzu akan ceto amma kafin nan mu gama fahimta me ayat take magana kai yau yace wala yuqbalu minha ay an-nafs shafa'atun li ahadin biduni idnillah wa ridahu ba za a karbi ceton wani rai akan wani rai ka zo ka ce za ka ceci wani ranar tashin alkiyama ba tare da izinin Allah ba yauwa wannan shine sharadi da izinin Allah wa ridahu anil mashfu'i lahu da kuma yardarsa akan wanda za a ceta din kun ji inda magana take ashe abun ba wai haka kawai san zuciya bane Allah madaukaki asalin ceto shine zai so ya karrama mutum na taba ga mana wannan zai so ya karrama mutum sai a fidda shi a ce ya ceci wanda za a zaben masa ba shi zai zo ya leka ya ce ina wani ina wani ina ƴaƴana ina matana ina kaza a'a babu wannan magana Allah ne zai kira shi ina wani saboda girman sa da darajarsa sai a daga shi a ce kun ga wani yayi aikin kirki salihi ne in ku da ma yana cikin annabawa wannan sanannen abu ne sai a bashi izini a ce ya ceci wasu wanda Allah ya yadda da su an fahimci abin a ce kun ga asalin ceton meye fa'idarsa babba a karrama shi wanda zai ceton nan a karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daga shi ya fi kowa a cikin halitta sannan wasu ma wanda ba shi ba da za su yi ceto a karrama su ga salihan bayi ga kuma mala'iku ga mutanen kirki duka wanda Allah madauki ya so ya yarda da shi ma nasa aikin to sai a karrama shi a sa shi ya ceci wani ba shi zai zaba ba yauwa kaga da shi zai zaba da mutum sai a ce kama kafa da shi tun a nan duniya Allah madaukaki da yake ya hana wannan abu wannan igiyar an katse ta tun daga nan duniya kada mutum ya makale mata ya ce za ta yi masa amfani shi yasa har yake cewa وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنَا سُورَةُ يُونُسَ كَيْفَ اللَّهُ مَدُوكِي أَبِنِي فَدَاكِينَ وَلَنَّ مُتَنِي وَيَعْبُدُونَ هَكَيْسِ سِنَا بَوْتَامَا waɗanda suke waɗanda basu wa abuduna min dunillahi ma la yadhurruhum suna bauta ma kuma bayan Allah abinda ba zai iya cutar su ba wala yanfa'uhum kuma ba zai amfane su da komai ba kaga ashe idan da mutun ya gaya mana a nan duniya shi zai amfane mu a lahira kaga kila da mutun yana da kudi amma Allah ya gaya mana to ko ya faɗa ƙarya yake ba zai amfane ka da komai ba amfanin in zai maka Allah ne zai bashi izinin yi maka kaga kenan ashe ka nemi agunwa agun Allah har mutum ya yanke hukunci tun a duniya ce haula shufa'una inda Allah shine Allah sai ce kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi wasu na cewa waɗannan su ne za su ceci mu ranar tashin alkiyama da wali wane da wane wane da salihi wane mai kamun kafa da su ka taba ganin an je sama babu tsani ya ta kawo ma kwatance da misali ga magana Allah kurukuru baka bukatar wani kwatance da misali ka bauta wa Allah ka nemi ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam agunwa agun Allah wannan shi ake so a karantar da kai ba wanda yake inkarin ceto duk wanda yake inkarin ceto dan bid'a ne ba taba samun waɗanda suke inkarin ceto ba a musulunci da masu yan bid'a da khawarijawa da mu'tazila a wani kaulin ɗan shi'a suna ciki domin dama su a bangaren aqida ba su da wani abu banda dancan imaman nan to komai na aqida asma'u wa sifat da komai kawai mu'tazilawa ne abin da suka dauko kenan na mu'tazila almuhim ceto gaskiya ne bal ba wai kawai gaskiya ba yana cikin manya-manyan aqidun ahlus sunnati wal jama'a, aqidar sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da manyan malamai, manya-manyan malaman nan na al-a'immatul arba'a na mazhabobin nan guda hudu, Abu Hanifa da Malik ibn Anas da Muhammad bin Idris Shafi'i da kuma Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Waɗannan mutum hudun dukkan su suna kan aqidar ahlus sunna, kaulin su yayi hadu akan cewa akwai ceto ranar tashin kiyama. Qul lillahi shafa'atu jami'a, wai sai kareta wannan aya yawa. Amma abinda ake faɗa shine a neme shi a wurin Allah, amma ceto akwai shi, kuma ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon mu sallallahu alaihi wasallam shi kadai yana da ceto kala kala ko nau'i nau'i sun kai takwas, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiran tashin kiyama. Ceto iri takwas ba laifi ku ji su, wanda yake so ma ya rubuta dan yila wata ran asambeye ku aga ko za a liki. Daga cikin nau'in ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi ran tashin alkiyama, na farko akwai ash-shafa'atul kubra. Mun san ash-shafa'atul kubra wacce ce? Ash-shafa'atul kubra babban ceto. Na'am, wanne kenan? Wanne ne ceton wanda ake, wanda malamai suke kira ash-shafa'atul kubra? Yawwa, shine wanda za a je annabawa din nan, Allah madaukaki zai bar mutane a lokacin hisabi, rana ta yi tsanani da zafi, kowa yana jira Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a yi hisabi, yan aljanna su shiga aljanna, yan wuta su yi inda za su, hankalin kowa a tashi. To shine za a dunguma a je wurin annabi Adam ya ce a roƙe shi ya zo ya roƙi Allah madaukaki a yi hisabi, ya ce a'a, shi an ce kada ya ci bishiyan nan kuma ko ɗan itacen nan na wata bishiya ya ci, don haka shi yana tsoron bai kai tsarkin da zai je gun Allah ya roƙe shi wani abu ba, ya ce a je gun annabi Nuhu. Aka gun annabi Nuhu, Nuhu shi ma ya faɗi kwatankwacin wannan, ya ce shi ya yi addu'a an halaka duniya, yana tsoron ya yi laifi, don haka ba zai yiwu ba, ya ce ku je gun annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim shi ma ya ce baya jin ya isa, sai ambaci abubuwan ƙaryan nan guda uku da ake cewa annabi Ibrahim ya yi ƙarya guda uku, sannan sai ya turo su gurin annabi Musa. Annabi Musa ya ce shi ma bai isa ba, yawwa, ya ce shi ma saboda ya kashe rai, wannan ran da ya kashe na Baqib dai, wanda har aka bi shi ana nemansa. Sannan su taho gun annabi Isa alaihi salatu wasalam, shi kuma ya ce shi ma bai isa, bai turo su gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da hadithin Bukhari ya ce shi bai faɗi wani laifi nasa ba. Tare da cewa babban abu shine tsoron da yake mutane sun ce shi dan Allah ba shi ya faɗa ba, to sai a taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shi kuma ya ce shi ne ya cancanta da ita, ya je gaban al'arshi ya yi sujada, ya roƙi Allah maɗaukaki da wasu kalmomi, kalmomin a ranar Allah zai ilmantar da shi yadda zai faɗe su. Mun ba mu san su ba, ba a gaya mana ko a hadisi ko a wani ba sallallahu alaihi wasallam. To kun ga wannan ya isa ya nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, hadisi ne ingantacce sahihi, mai su kansa bai san me ake a ilimi ba, shi yasa don haka a ranan nan manzo sallallahu alaihi wasallam zai roki Allah madaukaki, sannan kuma Allah madaukaki za a bude mala'iku su sama ta tsatsage, Allah subhanahu wataala ya zo a hisabi, sannan kuma yan aljanna su je su shiga aljanna. Wannan shi ake cewa ash-shafa'atul kubra. A nau'i na biyu akwai shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin tasawat hasanatuhu ma'a sayyi'atihi wa sayyi'atihi, tasawat sayyi'atuhum wa hasanatuhum. Wasu mutane ne su kuma ran tashin kiyama zunubansu daidai da ladansu. To ina za a yi, aljanna ko wuta? Sune ake ce ma ashabul arafi ko? To Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam zai roki Allah a rinjayar da kyawawan ayyukan nasu a shigar da su aljanna. Ma'ana dai kenan babu wanda zai tabbata a wani wuri a tsakani, ba manzila bainal manzilataini, ta mutu, mun gane? Yawwa, sai maganar aljanna ko kuma wuta. To wannan na biyu kenan, mun ji shi. Akwai kuma shafa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi aqwamin umiru bidukhulin nari alla yadkhuluha, wasu mutane an yanke cewa za su shiga wuta, yan wuta ne, amma masu imani ne za a shigar da su ne saboda zunubi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah subhanahu wata'ala a kyale su, a gafarta musu. Kun ga ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine cikakken ceto. Kun ga shi nan roƙon ma zai, yana roƙo ya Allah ai kaza, kuma Allah maduki ya bashi izini, ga waɗancan suna kaza, a ce ka nemi izinin su fito, sai su fito cike. Duk daraja tana nan gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya masa. Na hudu akwai raf'u darajati man yadkhulul jannata, bayan ɗan aljanna sun shiga aljanna. Wani ceton kuma da annabi zai yi sallallahu alaihi wasallam shine ya ceci a daga darajar wasu, wanda yake hawa na ɗaya misali a roƙa ya koma na biyu ko na uku, a daga shi dan muddin aljanna tana sama tana bin daɗi, ko ina daɗi ne. To amma fa wadda take can, wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu riƙa roƙan masa din nan an kira sallah. Ba kwai hadisin kiran sallah ba, in an kira sallah mutum ana kiran sallah ka bi abin da ladan yake cewa har ya kare, in ya kare kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadin wasilata, wannan wasila bis-sin ba bis-sad ba, yawa wannan wasila din ita ce. Malamai suka ce sunan aljanna ce, daga ita sai al-arshi, ba kowa ba, mutum ɗaya ne ya cancance ta, ita shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga darajar manzon nan namu ba ta wasa ba ce sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma manzon mu ne sallallahu alaihi wasallam, amma ba a bauta masa. Kun gane manzo ne na Allah, yafi kowa daraja, yafi kowa duk abin da dan adam zai samu na kamala, indai dan adam ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kamala tana nan tare da shi. Yawa to wannan darajojin na sauran ƴan aljanna, wannan yana hawa kaza ko ɗakin sa a hawa na kaza yake, to za a riga daga wasu shi ma da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mun ji hudu. Nau'i na biyar ceton da manzo sallallahu alaihi wa sallama zai yi ga waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko azaba. Ai mun san wannan daga hadithin Ukasha ko yawa da ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa an bijiro masa al'ummomi, wani al'uwani annabin mutane da yawa, wani annabin kadan, wani annabin ba ma kowa tare da shi, sai ga al'ummar annabi Musa, sannan ga al'ummarsa, sai aka ce wannan duhun jama'a mai yawa, sai aka ce wannan al'ummar ka ce kuma a cikinsu akwai mutum 70,000 za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba. Sufofinsu shine alladhina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun, su ne waɗanda ba sa neman a yi musu ruqiyya, duk da ruqiyya ta halatta su nemi a yi musu, saboda dogaransu ga Allah ba sa yi, ba sa sakiya. Mun san sakiya? Har yanzu ana yi a sahara, sai an tafi sahara? To masha Allah, to alhamdulillah. Sannan kuma yace wala yatatayyarun, ba sa yin canfi, in suka ga abu su canfa shi. Yau ko tsuntsu ne ko ba tsuntsu ba, ko wata halitta, ko canfa mata, mutum ya yi sabon aure, musifa ta samu dukiyarsa, sai ce kaga wannan auren ne ba rabo a cikinsa ba alheri, da irin waɗannan abubuwa duk canfi ne. Yau to kaga ai gudun canfi, ƙarfin me yake tura mutum ya bar canfi? Ƙarfin dogaro ga Allah. Shi yasa a ƙarshe sai ce wa ala rabbihim yatawakkaluna, suna dogaro ga ubangijinsu. To wannan mutanen bayan Allah maɗaukaki ya ware su saboda ya girmama manzansa sallallahu alaihi wasallam, sai a umarci annabi ya roki Allah a ba su izinin shiga aljanna babu hisabi babu azaba. Kai wannan daɗi da yawa yake, ba hisabin fa. Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yake gaya ma Aisha, yake cewa man nuqishal hisaba uzziba, ko halaka, duk wanda aka yi ma munakashar hisabi to sai ya halaka. Shi yasa ake mutum ake so ya fatan Allah ya masa hisaban yasira. Wanne ne hisaban yasira? Hisabi mai sauki, a tsare ka a gaba, to kayi kaza kayi kaza kayi kaza, in ya Allah nayi a yafe mini, sai a yafe ma sai ka wuce. Wannan shine hisaban yasira. In ku aka ce kayi kaza kayi kaza, shi a ni ban yi ba, to a lokacin za a nemo shaidu. Yawwa a buɗe littafi ka karanta da kanka, a kira mala'ikan da ya rubuta ya shaida,
a kama bakinka a matse shiru ba ƙarya wanda ya saba ƙaryan nan gabar da tayi aikin sai a umarce ta tayi magana ita za ta fadi cewa ta kafa shaida akan ka cewa tayi kaza tayi kaza tayi kaza shikenan kaga hujja ta kare shikenan kuma sai wuta yawa saboda sauran ma sai an bincika to Allah ya mana hisaban yasira ko kuma mu ce Allah ya samu cikin wadancan 70 din nan da za su shiga babu ma hisaban din yawa to wannan shine na biyar ko na shida تخفيف العذاب عمن يستحقه اكوي سوقكي عذابا تخفيف العذاب عمن يستحقه سوقكي عذابا النبي صلى الله عليه وسلم zai ceto Allah madauki zai bashi izinin ya ceto a wasu mutanen da ake wa azaba cewa a sassauta musu azaba mun gane ko ga shi ma wannan nau'i ne na ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ceton da zai wa baffansa Abu Talib naji mun taba wannan zancen ko lokacin a darasin sira ne ko baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib yana cikin waɗanda suka yi hidima suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ikon Allah amma ya bada gudunmawa mai ƙarfi wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cutar da shi ba girman sa da kaddarar da yake da ita a wurin wato alkadarin da yake da shi a idan mutanen Quraishawa ya hana su taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ba kowa da ke taimakon su sai shi to amma duk da haka mun san yadda ya rasu ko Bukhari ya rawaito hadisi karkashin tafsirin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yadda Allah madaukaki ya kaddara abinda ya kaddara Abu Talib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai mutu bai musulunta ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin sa yake cewa ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ka fadi wannan kalmar ta la ilaha illa Allah kalma ce wadda ranar tashin alkiyama a wurin Allah zan kafa hujja da ita akan cewa baffa na ya fade ta ya mutu a musulmi a lokacin nan su Abu Jahal suna nan ya kalle su sai suka ce kai yanzu ka bar addinin Abdul Muttalib ka san in ana so a yi ma makirci sai a hada ka da iyayenka babu dan adam din da ke kyamar iyayensa indai mutum ne mai hankali ko ba haka ba sai ce addinin Abdul Muttalib tunda Abu Talib babansa wane ne Abdul Muttalib ko ba haka ba ka bar hanyar Abdul Muttalib sai ya shiru kuma ya kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nanata masa kace la ilaha illallah sai su kuma su maimaita masa har sau uku aka yi wannan abu Abu Talib can ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kalli Abu Sa'ib Abu Jahl sai ce shi dai zai mutu akan hanyar Abu Talib kalmar sa ta karshe kenan kuma Allah madauki karbi ransa a haka bai ce la ilaha illallah ku duba ku gani baffan manzon Allah wannan fa wanda har ya yi taimako ya yi hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara masa shiga wannan addini ba don haka yana cikin waɗanda za su shiga wuta saboda ba su faɗi la ilaha illallah bayan manzanci ko ya zo musu shi yasa ya tabbata a hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ran tashin alkiyama zai masa ceto a sassauta masa azaba fita dai tunda ba zai fita ba saboda babu wannan la ilaha illallah to za a sassauta masa azaba har ana cewa shine akhaffu ahli an-nari azaba shine mafi saukin yan wuta wajen azaba kun san yadda aka siffanta azabar mafi saukin dan wuta mafi saukin yan wuta azaba shine wanda wutar ta kawo masa iya idan sawunsa amma kwakwalwarsa na tafasa kwakwalwa tana tafasa amma iya wutar a jikinsa iya idan sawu bata cinye sawun ba ballantana a ce ya huta ko wani abu ko ta kama wani gefen hakan nan za a yi masa azaba kuma haka za a dawwama kun san ashe akwai wani dan adam da ya isa ya ceci wani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amfani ga baffansa da kuma har ya taimaka a wannan addinin ba shi yasa wasu da su sun gina addinin su akan atifa ne dama atifar kawai ake kallo ba zancen dalilin shari'a ba dama ra'san sai su ce wannan hadisin ma ƙarya ne sai a ce ai gashi na Allah ce wallazina awaw wa nasaru kawai wannan wallazina awaw wa nasaru ya manta ana nufin al-ansar ne mutanen Madina da suka karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hijira zancen dinnan hijira ne sai kawo ka san da matsalar mutum da yake ko ba karatu ko akwai mugun nufi sai a kwakwalo kalmar da ta dace da wani abu da yake so sai ce ita ce hujja wai walladina awaw wa nasar wanda suka ba da masauki kuma suka taimaka sai Abu Talib ya taimaka wa annabi don haka kawai ba tabbas ya musulunta har wani ya rubuta littafi ma wani malami a Pakistan daga cikin malaman Shi'a ithbatu nubuwati islamic ithbatu islami Abu Talib tabbatar da musuluncin Abu Talib ya kawo dalilai da irin waɗannan cewa Abu Talib musulmi wannan wanda ya zo ya dauki wancan saboda shi ransa yake so wanda ko zai yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ruwaito daga gare shi ya faɗa ta hanya ingantacciya to shi kuma shi da nasa ina fata mun fahimci wannan a takaice dai shi yasa malamai suka sa wannan ɗaya daga cikin nau'o'in shafa'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi ba iya Abu Talib dukkan waɗanda suke cikin azaba suka cancanci a sassauke musu azaba a sassauta musu saboda wani abu to Allah subhanahu wataala zai ba manzansa sallallahu alaihi wasallam damar ya cece su nawa muka ji yanzu shida na bakwai akwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi an yu'dhina li jami'il mu'minin fi dukhulil janna Allahu akbar Allah ya kara wannan manzo da mu daraja sallallahu alaihi wasallam ku duba shiga aljannar bayan an yanke wani dan aljanna ne to ba zai shiga aljannar ba suna nan sai Allah madaukaki ya ba manzansa sallallahu alaihi wasallama izinin ya roki Allah a ba su izini su shiga aljanna mun gane ma'ana a ƙara girmama shi a idan kowa ya shaida cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wannan daraja sai ya roki Allah a ba wa ƴan aljanna dama su shiga aljanna wannan shi ma ceto ne shine nau'i na bakwai har ma ya tabbata hadisi Muslim ya rawaito shi yana cewa ana awwalu shafi'in yawmul qiyam ni ne farkon ana awwalu shafi'in fil janna ni ne farkon mai ceto a cikin aljanna kaga ga aljanna za a shiga shi zai nemi Allah madaukaki ya bada izini ƴan aljanna su shiga aljanna Allah ya sa mu cikin ƴan aljanna na ƙarshe na takwas shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ahlil kaba'ir min ummatihi mimman dakhalanna ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ga al'ummarsa masu sabo a cikin al'ummar masu zunubai ahlil kaba'ir wanda suka yi kabirar zunubi sai a bashi izinin ya roki a fito da su daga wutar jahannama tunda dama masu imani mun san dama wannan aqidar ai ko yawa aqidar ahli sunna ce tabbatacciya cewa masu laifi masu zunubi manyan zunubai kaba'ir mazinata ne yan giya da sauransu ba kafirai bane yin zunubi ba kafirci bane idan mutum Allah madaukaki bai so ya gafarta masa ba ran tashin alkiyama me za a yi masa za a shigar da shi wuta sai a azabtar da shi gwargwadon yadda Allah ya so sannan sai a fitar da shi to fitar wannan ana yin ta da ceto a nan akwai masu irin wannan ceton tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah maɗaukaki zai girmama su sai ce to kaje daga nan zuwa nan ko kuma a faɗi sunayen wasu a ce ka fito da su shikenan Allah maɗauki ya karrama shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin farkon waɗanda za su yi wannan ceton su roki Allah maɗaukaki a fidda wasu daga cikin masu zunubi wanda suka shiga wuta saboda zunubin su ba saboda kafirci ba sai a fidda su saboda imanin su sai Allah maɗauki kuma a wanke su a wani kogi na tsabtace yan wuta bayan sun zama gaushi sun zama ba a gane komai Allah madauki ya sa su a wannan tafki a wanke su kuma su fito su dawo yadda suke garau da su sannan kuma a ce su shiga aljanna samari da su lafiya lau sai kuma jin daɗi Allah ya sa mu shiga ba tare da wannan abun ba in zaka nemi abu ka nemi wanda babban ko yawa dan idan ka ce ko wannan din ma ai ba laifi yawa wutar lahira ka shiga cikin ta ko ba wai zancen wai kwana ɗaya ba sakon ɗaya a ce hucinta ya gitta maka tashin hankali ne ba za ka iya itaƙarsa ba ka ce za ka iya jurewa Allah ya shashe to wannan shi ne ake ce ma ceto don haka ceto gaskiya ne waɗanda suke inkarin ceto su ne dama mu'tazilawa da khawarijawa kamar dinan ambata su kuma suna cewa ai dalilin su ko in ce tunanin da suka yi shine kun san meye mazhabar su dangane da waɗanda suka yi sako mun taba faɗa ta anan a wannan wata abun khawarijawa idan mutum ya saba wa Allah yayi kabirar zunubi yayi zina ko yayi shakiya ko yayi sata me hukuncin sa abun khawarijawa me hukuncin sa ya kafirta ma'ana kafiri ne ya fita daga addini kwata kwata kawai khalidun mukhalladun fin nari an gama da shi kaga kenan wannan zancen ceto ai babu abun sa yau dan haka sun gina wannan ra'ayin kore ceton ne akan wannan aqidar tasu idan ka fahimci aqidar tasu ta asali zaka fi gane me yasa suka kawo wannan magana su kuma mu'tazilawa su ma da ma ra'ayin su kenan domin da ma sabanin nasu da khawarijawa a wajen me me ra'ayin mu'tazilawa idan mutum ya zina ko ya shagiya ko ya sata shi ba kafiri bane ko shi kuma ba mumini bane sai suka kirkiro wata gada a tsakani suka sa mata suna manzila bainal manzilatin Allah bai umarni da ita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da ita ba su suka kirkiro ta to amma wannan manzila bainal manzilatin a ina ne fi ahkamid duniya ne a hukunce hukuncen duniya ne za su ce idan aka samu mutum yayi zina ko ya shagiya ko ya sata sai a ce to wannan imaninsa dama juz'i ɗaya ne tunda ya fita to ya fita amma kuma ba kafiri bane sunan ne kawai basu bashi ba amma sun ittifaki da khawarijawa akan cewa imanin nan yan zare shi babu shi shi wuta zaki a gunsu kawai kafiri ne to amma su waɗannan sai a nan duniya suka ce yana tsakanin kafirci da imani amma a lahira ra'ayinsu ɗaya da khawarijawa mun gane kun ga ashe tunda ra'ayinsu ɗaya ashe kenan an zo babin ceto me za su ce babu ceto yawwa shi yasa ƴan gyauran masu gyauran wannan ra'ayi irin masu cewa babu ceto annabi isa ba zai dawo ba da min duk alittafan mu'tazila suka samu wannan babu wani abu sabo da suka faɗa duk an taɓa faɗa amma matsalar shi ne lokacin da waɗannan irin tunani-tunani ya fara zuwa wa mutane a nan irin farkon 89-90 wasu suka ɗauki waɗannan abubuwa a shekarun baya har ake ɗauka wani karatu ne wani mai wani zurfi ko mai wani muhimmanci har aka yaudari wasu mutane Allah maɗaukaki ya gafarta wa waɗanda suka mutu a irin wannan aƙida in Allah maɗaukaki ya san zuciyarsu a daniyar alheri Allah ya shehu suka ƙaryata irin waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi Isa zai dawo suka ƙaryata maganar ceto ba tare da dalili ba kawai za su auna ne da waɗancan ƙa'idoji da su suka kafa su da hankalinsu su ce a'a duk wanda ya saba ma wannan ka'idojin kawai duk hadisin da ya saba wannan ka'idojin to ƙarya ne shikenan sai a kori hadisi a ce ai ya saba wa Qur'ani bayan bai saba wa Qur'ani ba ya saba wa fahimtar su ne guruguwa ga wannan nasoshin da suke kawo yau Allah ya kiyaye mu Allah madauki ya faɗa a wurare da yawa cewa akwai ceto kasancewar zamu ga mafi yawan ayoyin da ake magana akan ceto suna zuwa ne ta babin istithna'i baya nufin babu shi ولا ينفع شفاعته الا ولا تنفع شفاعته الا عنده الا لمن اذن له da makamancin wadannan ayu duk ko ina zaka ji man zal ladhi yashfa'u indahu me illa bi idnihi saboda a ko ina a wurare da yawa ana hada abin ne da maganar izini wannan amfanin sa shine a gaya ma wadanda suke zabar masu ceton su tun anan duniya a ce musu ko huta yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi muke da nasi akan tabbacin ceton sa ko ba haka ba amma sauran mutane ba a san tabbas ba amma dai za su yi don haka sai a roki Allah madaukaki ya sa ka cikin wanda ko ya sa mu cikin wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai cece su shikenan don haka agun Allah zaka nema tunda shi kadai shike ba da izini wannan shine dalilin istithna da kake ji ana kawo amma Allah madaukaki inda yace walil kullillahi shafa'atu jami'an kace ceto gaba dayan sa na waye na Allah ne shi kan wannan bai isa ya tabbatar maka cewa akwai ceto ba ya yi sai nuna maka cewa lallai akwai ceton idan maganar mai haifu tabbatar da cewa akwai ceto ne to akwai ceto Allah ya ce amma fa nasa ne shikenan tunda nasan ne ashe ku za a yi da irin yadda Allah yake nufi da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi amma mutum ya ce babu ceto to wannan ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye shi
ina ne mun gama wancan kasan yace ai yawwa shafa'atu li ahadin biduni iznillah wa ridahi wa ridahu an al-mashfu'i lahu yawwa sai wa la yarda min al-amal illa ma urida bihi wajhu Allah madaukaki ba zai yadda da wani aiki ba duk aikin da mutum zai zo da shi ran tashin alkiyama to Allah ba zai karba ba sai idan mutum yayi nufin Allah madaukaki da wannan aikin nasa ma'ana sai kai me ikhlas yawa Allah ba ya karba aiki sai da ikhlas yawa idan mutum yayi aiki babu ikhlas to Allah ba zai karba ba wa kana ala sabili was sunnati wancan magana farko sharadin farko ne cewa sai ya zama da ikhlasi sharadi na biyu shine me ya zama cewa wannan aikin da kai kayi shi ala sabili yan akan hanya as-sabil ana nufin sabilillah wannan wanda ibn mas'ud ya zana mana shimfidaddan nan guda daya mai kakke yawa banda wanda suka karkace suka bi hanyoyin nan na gefe amma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake nufi yawa sai ya zama kenan ala sabili was sunnati sannan mutun ya sami wannan sakamako kuma Allah ya karbi sai kansa sannan sai ce wala yu'khadhu minha adlu a wacin rana kuma sannan ba a karbar fansa ba a karbar me fansa wani yaga babansa ko wani wanda yake so ko malaminsa ko daga dalibinsa ya leka ya ganshi a wuta sai ya ce ya Allah a ciro shi a sani a ciki akwai wanda zai iya wannan idan aka shiga fa ba fita kuma ba wai nan can wai ka dana ka fito bane magana ce ta idan aka shiga ba fita magana ce ta wancan bai imani ba kai kayan imani ka zo ka bada fansa ka ce shi ya fito ya shiga aljanna kai ka hakura ka shiga wuta babu ran da zai wannan to Allah madaukaki ala fardi ko ana a kaddara cewa wani ma yana da tsaurin ran da zai iya wannan abu to in yazo ya nema ba za a karba ba to shi abin da ake faɗa yawa wala yu'khadhu minha adlu ay fida'u wato wata fansa sawa'un ko ta ransa ne ko kuma ta wata dukiya to a ranar lahira ai ba wata dukiya ko ba ka ba ba wanda zai zo ya ce ga wata dukiya da ban Allah ya saki wani kaga wannan magana babu bata taso ba wannan duk harkar mu sai ta duniya yawa sai ce walau kamar da Allah madauki cewa ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب دا أتي ودن نسكا يزالنتي سنة دا أبن دكي تكين دونيا نن أتي ناسوني ناسوني ستي يا الله من دوكي ونن دونيا دا مكمل لكا منباكا أتي من عذابنا دا سنة دا ونن توب ذاك ربابا kun ga wannan ayar wallahi tana da muhimmanci kwarai da gaske duk ayoyi ma duk masu muhimmanci amma maganar mutum ya rataya da wani dan adam ko da wani sababi ba sababin da Allah ya ce a rataye da shi ba to wallahi a hirdin sa ya kiyaye ya ji tsoron Allah ba abin da zai masa amfani ku duba fa nan ku gani wanda ake jin yana da wani abu da zai yi an faɗa maka ba zai ba sai da izinin Allah to kai kuma idan ka mallaki wani abu ka bada shi saboda ka cece kanka ba za a karba ba bayan kuma mun sani Allah madaukaki fa ya gaya mana ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wa sallama yadda za a tashe mu ma ranar tashin alkiyama za a tashe mu ne me tsirara ba takalmi ba hula kai hatta kaciyar da aka yi maka duk babu ita loban nan za ta dawo ta kwakwabo ta dawo da take haka mutum zai tashi kuma ba zancen riga ba zancen wando tsirara to wanda yake tsirara hatta kace an kwace a jikin zafa take amma aka kwace ta ta dawo babu me ina yake da abin da zai ce zai dauka ya bada shi fansa wai a fidda shi ko kuma a fidda wani daga azaba wannan babu ina fata mu fahimci wannan abin yadda ya kamata to shine malamin yake cewa ai yadfa'u yawa sai ce wala yuqbalu minhum zalika kuma sannan ba za a karbi wannan abun ba koda suna da shi wala hum yunsarun kai ba ma za a taimake su ba ba wani mataimaki da zai zo taimake su ba wani wanda suka kulle yarjejeniya da shi a lahira da ransa
kafin ya mutu cewa da Allah in mun je tunda kai mun ga alama Allah ya yarda kai to ka zo ka taimaka mana ko an yi wannan ba zai amfani ba saboda shi ma a ranar nan ta kansa yake yi sannan kuma sai shi ai yadfa'u anhumul makruh na yudfa'u anhumul makruh a ce an cire musu an kawar musu an tunkuɗe musu wani abin ki a ranar nan babu ba za a iya ba fa nafa al-intifa'a min al-khalqi bi wajhin min al-wujuh kun ga a wannan gurin guda abubuwa biyun nan da ya faɗa da yace babu ceto kuma babu karɓaffan sa ya nuna maka kenan babu wani abin halitta wanda Allah ne ya halicce shi wanda zai amfane ka wani wannan ya isa ka ga musu cewa ka je ka nemi abin ka nemi kusanci gun Allah ko bai isa ba shi fa mai karbar abin da yake gaya mana tun anan duniya ga maganar sa kurukuru ba sabani ba rikici in ka zo ranar tashin alkiyama ba mai maka amfani in ba aikin ka ba da imanin ka kowane ne duk yadda kuke da shi ba zai ma amfani ba kuma sannan in kai din kana da abin da zaka bayar a cece ka to ana gaya maka ba za a karba ba kaga maganar kofofi duk a toshe suke sai kofa daya ita ce ai imani da Allah ai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi addinin Allah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi kadai shine hanyar tsira Allah ya tsira da mu to sai malamin yake cewa fa qauluhu ga wani fiqihun babba mu saurare shi sai yake cewa fa qauluhu fadin sa da yake cewa la tajzi nafsun an nafsin shay'an wannan abin da fada cewa babu wani rai da zai amfanar da wani rai ta isar da shi da wani abu yace hadha fi tahsilil manafi'i ba za ta amfane shi da komai ba wajen samun ta samu masa wani abin amfani shi ake nufi shi ne ma'ana sai yake cewa wala hum yunsaruna fadinsa da yace kuma ba kuma za a taimake su ba yace hadha fi daf'il madari wajen kawar da cuta a zo a taimake su a ce ta ga su wani can a wuta a haɗi man aje a kwato su a taimako babu babu wanda ya isa wannan ba dai a gaban Allah ba yawwa ba za a yi ba sannan shi kuma wanda zai iya taimakon su an ce ba zai iya taimakon ba to shine sai yake cewa fa hadha an-nafyu lil amri al-mustaqill bihi an-nafyu wannan wani abu ne wanda al-mustaqbal ba al-mustaqbal bane al-mustaqill ne shine daidai ayo lil amri al-mustaqill bihi an-nafyu wannan shine al-amarin da ana magana ne akan a cikin lamarin da shi mai amfanar da kai din ya tsayu da kansa a ce zai iya taimaka maka to an gaya maka cewa ba zai iya an gane wannan yawwa yastaqillu bihi nafi'u a ce nasa ne shi zai amfane ka da shi to wannan an kore shi babu wannan ta gefe ɗaya ke sannan sai yace wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlu ba za a karbi wani ceto daga wannan ran ba ba za a karbi wata fansa ba daga wannan ran yace wannan kuma hadha nafyun lin naf'i alladhi yutlabu mimman yamlikuhu bi'iwadin kal adl yace wannan kuma ana kore wani amfani ne da za a iya neman sa daga wurin wanda ya mallake shi ta hanyar a bashi wani abu ya bada wannan abu yawwa ma'ana musanye a ce a bada abin duniya Allah ya karba sannan ya fidda mutum daga wuta to wannan babu shi sannan wancan da wani zai ji yastaqillu bihi shi yana da jin yana da damar da zai iya taimakon ka shi ma an toshe babu karba mun fahimci wannan yawwa annafi'u nan ana nufin ash-shafi'u wanda zai ceta ko kuma yace zai bada wani abu na dukiya a taimake ka wannan babu sannan kai ma aka ce ka bada wani abu na dukiya a karba babu mun gane wannan sannan kuma a ce wai a taimake ka ko a bada fansa ka bada kuɗi ko ka bada duniya duk abin da ka mallaka a baka yanci shi ma babu an toshe kaga shi ka nemi wannan abu a wurin Allah shi ne zaman ka lafiya yawwa aw bi ghairihi ma'ana bi'iwadin aw bi ghairihi ko ta hanyar musaye ka bada wani abu a baka yanci babu ko ma ba da badal din ba babu yace fa hadha yujibu lil abdi wannan maganar ta Allah madaukaki da wannan bayanin da aka yi maka yana wajabta maka yujibu lil abdi an yanqati'a qalbuhu min at-ta'alluq bil makhluqin yana wajabtawa bawan Allah ya zama cewa zuciyarsa ta yanke duk wata alaka da wani wanda ba Allah an fahimci wannan zancen to wannan shine lubbin tauhidi wanda ya fahimci wannan maganar to shine ya fahimci tauhidi ya zama wai a duniyan nan babu wani dan adam da kake jin zai maka wani amfani a lahira tsakaninka da Allah kake tunani kai abin da yace kai abin da ya hana kai imani ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine cetonka an fahimci wannan amma ka rika saran cewa wani zai maka wani abin amfani a lahira to wannan an gaya maka kofofin amfanin ga su idan ceto ne to sai da izinin Allah sai ya yarda da kai ya karrama wancan ya bashi izini kai kuma ya zama yarda da kai kaga ashe idan baka nemi yardar Allah ba ko wancan mai ceton ya ce an karrama shi an ce ya ciro wani da wani sai ya hango ka sai ce a hada da wani ma sai Allah ce a wannan ni ban yarda da shi bai koma ko baba ne mun fahimci wannan yawa to haka kuma abin da ya shafi ka dauki wani abin duniya ka bayar shi ma wai jin kana da mulki kana da kuɗi ka mallaki wani abu a duniya to dan haka abin zai bi ka lahira har ka ce zaka bada wani abu a kyale ka to shi ma babu ashe kenan kaga zaka ga wani cewa babu wani amfanin makale wani dan adam ba ruwa na da kowa Allah zan bautawa abin da yace in yi zai wannan kuma baya hana a cikin haƙƙin nan na Allah na tauhidi ya wajabta maka ka girmama waɗancan mutane mun fahimci wannan kar wani ya fahimci nan ana nufin ka wulakanta mutanen kirki ba haka ake nufi kuma ba mu faɗi wannan ba kar ka ce ashe wannan suna nufin ba wani mai daraja kenan a'a masu daraja suna da darajar su babban wanda yafi kowa daraja shine manzon mu sallallahu alaihi wasallama amma an gaya mana gashi bai amfani baffansa ba ballantana kai ina wata alaka babu la alaka la ta jini la ta komai alakar da muke da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce me mai masa da'a mai da'a ga ubangijin da ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun fahimci wannan to wannan shine asalin tauhidi in mutum ya fahimci wannan abin kyakkyawar fahimta to abin ai masa bushara ne ya fahimci me ake nufi da musulunci ya fahimci meye sakon da Allah madaukaki ya aiko dukkan annabawa da shi meye sakon da Allah madaukaki ya aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya mana a cikin alqur'ani mun gane wannan Allah ya kara mana fahimtar alqur'ani da kuma sakon manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai yake cewa li ilmihi mutun zai yanke wannan alaka da duk wani wanda ba Allah ba li ilmihi annahum la yamlikuna lahu mithqala dharratin min an-nafi domin ya san cewa ba su mallaki ko da kwayar zarra na wani amfani ba da za su amfanar da shi wa an yu'alliqahu billahi kuma ya rataye zuciyar nan tasa ga Allah madaukaki allazi yajlibu almanafi'a wanda shi ke kawo ya jawo ya tattaro ya kawo maka abubuwan amfani baki daya wa yadfa'ul madarra kuma sannan ya kawar maka ya tunkude maka ya ingije maka duk wani abu da zai cutar da kai faya'buduhu wahdahu don haka sai mutum bawa ya koma ya bautawa Allah shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya ga Allah a wajen bautan nan da zaka bashi shi kadai zaka bauta ma shi kadai zaka yi wa sallah shi kadai zaka yi wa azumi shi kadai zaka bada zakka domin ya baka lada shi kadai zaka yanka da sunansa in ka zo rantsuwa ba zaka rantsi da sunan kowa ba sai shi to anan ka zama mai tauhidi musuluncin ka ya zama irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma in har a rayuwarka kana tunanin wai zaka makale wani dan adam ya ma amfani to ya kamata a tunasar da kai wata magana da wani malami ke ambata cewa bawan Allah kayi tunani a rayuwarka ta duniya kawai idan har ka dauki wani dan adam karata ya bukatunka gare shi na duniya ba na lahira ba to a gaya maka tabbas ne wata rana sai ya zo ya baka kunya haka ne ko ba haka bane duk girmansa duk matsayin da kake da shi a gunsa duk matsayin da shi yake da shi a gunka to wata rana zaka nemi abin nan ya yi maka amfani ba zai maka amfani don haka mutum ya kiyayi makale rayuwarsa abun wani dan adam kowane ne shi la shugaba ne la mai mulki la mai kuɗi ne la wanka ne yana da wani matsayi la menene ka tunkari ubangijin da ya halicce ka wanda ranar tashin kiyama kai kadai zai ma hisabi ba mutanen gidanku za a taro a ce ai musu hisabi ba ko ana yin abin nan irin wannan hisabin ba a yi kowa shi kadai za a yi masa don haka ashe kenan ka yi kokari ka ceci kanka wannan kuma baya nufin ka wulakanta wanda yake da haƙƙi a kanka ka girmama iyayenka ka girmama manyan malamanka duk wannan salihan bayi suna da daraja a girmama su idan suna da rai a ziyarce su a gaishe su a karbi ilimin su salihan bai ke wanda ku dama ba salihin bane da awa ake masa ba kai bace ka je gun Allah subhanahu wataala ka mutu ka hadu da shi lafiya lau babu shirka ba bid'a ya baka lada ya saka aljanna wanne ne bi dadi ka bi rashin tabbas ko kuma ka bi tabbas tabbas da shine Allah wanda kuma duk ba Allah ba to wallahi ba shi da tabbas ko shi anan duniya ya yarfa da kai sai ya fita kai daga cikin mabiyansa ko ba haka bane ko kuma aje lahira ka sa rai zai taimaka sai zo bai taimaka ba to ga inda ba zancen sa rai bane tabbas ne bautar Allah akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kokonto akan wannan muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan addinin sa akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai yace wa yasta'inuhu ala ibadatihi sannan ya nemi taimakon Allah madaukaki akan bautar Allah subhanahu wataala to nan zamu tsaya saboda ba fara da wuri ba ba dan haka ba da mun ci gaba dan haka gobe bi idnillah zamu tashi akan muwasalar ko ci gaba da kissar banu Isra'il da lissafa baiwar da Allah madaukaki ya musu na tsirar da su daga halaye daban-daban da suka shiga Allah subhanahu wataala ya kara mana tauhidi da imani da tsayawa akan hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsare mu daga aukawa duk wata hanya da ta saba wa manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الرجاء أن سبحانه وتعالى يسلمك تعالى بالتوفيق والهدى لا لهدي ورسالة الصلاة رمضان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا يجب أن تكون يا ومن يجب أن تشغل تقص تلوك أن تقص يقول روما في نبيه وقال شيء بدأ درس من المسير القرآن المدينة Allah subhanahu wa ta'ala samu da albarka a wannan wata kuma ya gaba ayyukanmu ita kuma da gaji da kasancewar cikin waɗanda zai taso a wannan wata daga wutarsa sannan muna addu'a ta musamman ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gajabe su ciwon da yake tafi ake fama da shi a wasu jihohi muna jin labarai ciwon kwalara ya ballo a wasu jihohi na kusa da mu muna fata Allah ya ɗauki ya dakatar da shi a inda yake su kuma ya warkar da su Allah ya sa kada ya zo inda yake Allah ya tsare mu baki ɗaya kuma duk wanda ya rasu a wannan zanubi Allah ya ɗauki ya karɓi yansa shahidi ya gafarta masa to inda muka tsaya ci gaba ne da magana a kan banu Isra'il da kuma wasiyoyi da umarni da Allah ya ba su da abubuwan da ya hana su sannan inda za mu tashi yau shi ne da Allah mafi ya fara lissafa musu ni'imomin da ya yi musu amma a fayyace daki-daki bayan ya bayyana musu ni'imomin da ya yi musu a zanzibar za mu tashi kan su ne ke cewa wasu jinakum min ali firaun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
الله سبحانه وتعالى يكي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعد التعديل هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل ومن فارى واتد ألم هي فارى لسا فنعموا من دي وبني إسرائيل على وجه التفصيل dan a fayyace wato daki daki bayan ya bayyana mana abin da ya ambata a baya na ni'imomin da ya mutu a dunkule fa qala sai kika wa idh najaynakum min ali fir'aun kuma ku tuna lokacin da najaynakum muka tsirar da ku min ali fir'aun daga mutanen fir'aun ali anan kamar da malamin ya fassara ya kunshi abubuwa da yawa har da shi fir'aun a ciki shi yasa yake min fir'aun wa mala'ihi wa junubi muka tsere da su daga fir'aun shi kansa da kuma yan fadarsa da kuma rundunarsa mala'ihi ne yan fada waɗanda ake neman shawara a wurin su kafin a zartar da abu manyan gari wanda ake sauraron maganarsu su ne mala'ihi sannan da junubi da rindunan da domin da rindunan nan ya biyo bani Isra'ila har da shi saboda hala galiban sarakuna sukan tura a je a yi yaƙi ma kasancewar ransa ya ɓaci sosai da abin da ya faru tsakaninsu da bani Isra'il da yadda ya ga ayoyin da Allah Maɗaukaki ya bai wa annabinsu wato annabi Musa alaihi salatu wassalam sai hankorin ya ga cewa ya gama da wannan da'awar da wannan jama'ar da halaka su baki ɗaya shi yasa har ya fito kuma Allah Maɗaukaki ya kaddara ƙarshen fitar suke kafin ci gaba ina jin ba ku manta ba abin da muka ambata na tarihin bani Isra'il da zaman annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikinsu da inda ya Allah ya bashi annabci da abubuwan da suka gudana tsakaninsa da fir'auna da mutanensa musamman abin da ya shafi nuna ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna a hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam har ya kai ga suka fito suka gudu da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala su kuma waɗannan mutanen fir'auna suka biyo su da nufin su liske su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da su ta hanyar umartar annabi Musa ya bugi teku da sandansa tekun ya rabe kashi-kashi kamar gini ya ba su kuma hanya suka wuce sannan lokacin da fir'auna ya zo